darajar shi ne a ƙasa. Idan an je wurin yaki aka fi nasara a kan abokin gaba, to an riga an gama babban manufar da ta sa a fita yaki kenan. To daga baya kenan, bayan an samu nasara a kan abokanan adawa, a iya samun dukiyoyinsu. To irin dukiyar da ake samu a wajen yaki ya kamata a yi shi ne ya sa'alunaka anil anfal, qul kafi da su al anfalu lillahi war rasul, dukiyoyin ganima lillahi mallakar Allah ne, war rasul mallakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bima'ana ba wanda zai ce a yi kaza ko a baiwa wani kaza cikin dukiyar ganima sai Allah da manzonsa. Wani baya da shawara a kan yaya ake rabon ganima, Allah ne kadai zai faɗa, manzonsa sallallahu alaihi wasallam kadai zai faɗa. Wannan ta sauka bayan kammala yakin Badar, an zo an tara abin da aka karɓo a wajen kafirai na dukiyoyin su da suka gudu suka bari. Sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya ga wani takobi ya yi sha'awarsa, sai ce ya mahaifin Allah, ba ni wannan takobin mana. Sai Annabi ce, ba nawa ba ne, ba naka ba ne ba. Aka sake jimawa ya ce, ya mahaifin Allah, a ba ni wannan takobin mana. Annabi ya ce, ai na ce da kai, ba nawa ba ne, ba kuma naka ba ne ba. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ga dai Annabi ba zai ba shi ba, sai ya koma gefe. Ce mu yi wa kila wani rabu wanda bai yi yaƙi, bai yi jarumta irin ta ba, shi za a zo a ba wajen rabu. Ya zama wannan magana da zuciyar su sai ga ɗan aiki ya ce, Annabi ya ce ka zo. Sai gaban Sa'ad bin Abi Waqqas ya faɗi, tsammaninsa kila aya ce ta sauka a kan shi saboda wancan zancen zuci da ya yi tsakaninsa da kansa. To, da a sani ba kuma me zai faru. In zo aka ce, eh ka zo. Da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ɗarukatan bai ni takobi, na ce da kai ba nawa ba ne, ba naka ba ne ba. Amma yanzu Ubangiji ya yi izinin cewa wannan takobin yana cikin rabona nawa ne, don haka ɗauki ni kuma na baka. Sai ya ce da shi, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Wannan sai nuna dukiyar ganima, ko da Annabi bai faɗi ra'ayinsa ba, sai da Allah ce ga yadda za a yi. Shi ne qulil anfal lillahi war rasul. Allah ce, fattaqullaha wa aslihu dhaka bainakum, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku kiyaye dokokinsa. Abin da ya umarce ku da yi, ku yi kokarin gwargwadon ikonku. Abin da ya hane ku, ku nisance shi. Wa aslihu dhaka bainakum, ku sasanta tsakaninku da juna, ko da an samu rashin fahimtar juna, wane ya yi wa wane ba daidai ba, su wane sun yi wa su wane ba daidai ba, so ake ku yafe wa juna, so ake ku yi wa juna gafara. Wannan ɓangare na wannan aya shi ma akwai hadisin da ke nuna sanadiyyar saukar. Lokacin da za a fita yaki, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk wanda ya yi yunkuri ya aikata kaza da kaza a wajen yaki, to idan an zo wajen ganima za a ba shi rabo na kaza da kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabar da sahabbai a kan wannan, don saboda su fita da ƙarfin hali wajen yaki. Sai ko aka fita. Samari majiya ƙarfi sai ya kasance su ne a sahun gaba-gaba, abinda duk Annabi ya alkawali in an yi zai ba da ganima sai da suka yi. Matasa ko tun da ba su da ƙarfin kai hari, su sai suka tsaya daga baya suna baiwa waɗannan musulmi kariya, kuma sun zagaye Annabi don kara kawowa Annabi farmaki. Ana kammala yaki, an riga an zo wajen ganima, sai suka ce, to ganima dai ta mu ce ta mu kaɗai, don dama Annabi ya ce wanda ya kaza shi za a ba mu ko mu ne muka yi, ku ko kuna nan zaune. Suka ce, yau, ban da mun samu ba nan, ku kun isa ku je gaban, waye zagaye Annabi kan kafirai su kawo masa hari? Ku kanku waye tsare bayan ku don kar a kawo muku hari ta baya, don kun ga kun je wuri kaza, kun je wuri kaza, ai mu muka tsare ku daga baya, don haka namu ne. Sai suka ranka jigima da juna, sai Allah ce, fattaqullaha wa aslihu dhaka bainakum, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokinsa, ku sasanta tsakaninku da juna. Kowanne akwai irin gudunmawar da ya yi, kowanne akwai irin rawar da ya taka dangane da tafiyar da addini gaba. Bai kamata ba wani ya yi alfahari a kan ɗan'uwansa. In ka ganta a kan alkhairi, sai kai wa Allah godiya, ka roƙi Allah tabbata a kai karka zame watan wata rana. In ka ga ka ja baya, sai ka roƙi Allah ya baka himma don ka je sahun gaba. Inni fattaqullaha wa aslihu dhaka bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu, ku yi wa Allah biyayya, ku yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin lamarin ganima da ma sauran al'amuran da ba su da alaƙa da ganima. In kuntum mu'minin, in dai har kun kasance da gaske ku mu'minai ne, to haka ya kamata ku zama.
Na'am. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إنما المؤمنون سندهم من أي ودا لفكي لسكيك إيماني الذين إذا ذكر الله سون ودا لإداعك أنبك الله تعالى وجلت قلوبهم سيزكى تنفس قولك تفرجك saboda jin gauran azabar Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah, zadatkum imanan, sai waɗannan ayoyi su ƙara musu imani akan imanin su nada. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah kadai suke dogara, ba sa dogara ga kowa. Wannan sune sukofin mu ne na gari. Abu na farko wato jin tsoro. Lokacin da duk aka ambaci Allah ko azabar Ubangiji, sai a samu suna masu jin tsoro. Abu na biyu, lokacin da duk aka faɗi wani hukunci da Allah yake ko manzansa yake, wanda a jiya ba su san shi ba sai a yau, to da zarar an faɗakar da su sai su fara aiki da shi, shine zalatun imanin. Abu na uku, tawakkali ga Allah, ba sa dogaro ga kowa sai ga Allah. To wannan aya da Allah ce idza zikrullahu wajilat qulubuhum, mene alaƙar da faɗin Allah ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wannan aya da muka karanta yanzu tana cewa waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wato zukatansu suna natsuwa, suna samun itminani bi dhikrillah, da ambaton Allah. Mun ko san cewa yana cikin ambaton Allah alqur'ani mai girma, bal alqur'anu huwa afdalul dhikr, Qur'ani shine mafificin zikiri. Dan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Wannan da Qur'ani ne. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا بتدي أتيلي أبن دايك نفي دا ذكر شين القرآن روني يأتي وتتم إن قلوبهم بذكر الله زكاة سسنة نسوة دا القرآن بجرما تنظرين يأتي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، in an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata. To ko ma'anoni ne kishiyoyin juna tsakanin natsuwa da jin tsoro? Kishiyoyin juna ne. To ta yaya za a yi lokaci guda zuciya ta tsorata, lokaci guda kuma ta natsu? Yaya za mu yi warware wannan matsala? To shi ne malamai ke cewa al-itmi'inan shi ne inshirahul qalb idza za'a al-yaqin, wato shi itmi'inani ko natsuwar zuciya shine wato ainihin yalwatan kirjinka wajen karban gaskiya, yarda da dukkan abin da Allah ya ce. Da zaran an ce Allah ya ce, kai ba sauran kokonto a cikin lamarinka. In kaga kana da kokonto, in kaga kana kon gaba kon baya, to ba ka da masaniyar Allah ne yake ko manzansa. Amma da zaran ka samu tabbas wannan hukunci ne daga Allah, wannan hukunci ne daga manzon Allah, zuciyarka ta gama nantsuwa, yaqini ya zo babu kokonto. Dama da yaqini da kokonto kishiyoyin juna ne ko? إذا جاء اليقين ذهب الشك، إذا جاء الشك ذهب اليقين. توكي يقيني يا رجاية تبتسيني إتم إناني. دع الله مدوك تنسوكي جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بسأل هنا جريك أن سنة بيقيني سنة بتثبت سكين جسا قند أن لا يفتح كوما زنفا صلى الله عليه وسلم. To wannan shine watatuma innu qulubuhum bi dhikrillah. To amma menene ma'anar wajil qulubuhum? Bayan sun samu wannan yaqinin, to kuma kullun in sai ga tafatti akan fata sai su rinka jin tsoron kar watan wata rana shine yadda muke kai ta kubuce mana mu zama kamar wancan fatattan, sai wannan yasa su jin tsoro, shine wajilat qulubuhum. Kaga ko wannan bakin karo da juna, saboda jin tsoron ma kar gobe su fata sai su rinka roƙon Allah, rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أتي ما أنونين غدا بيوبا تنكروا دجونا. تصم إن قلوبهم سنة سام النقوة دو أبن دا الله سي سنة ديتيني باسا كو كنتو أخي. وجلت قلوبهم سنة جنتو رو كلا يا الله تبتت دموا كنت ليا إن سنجوك تبتت رو سكي كرغو بسو ماسو زمك مروان كم فتشا. وأن ما أنونين غدا بيو الله يهدى سيسن آية غدا dan a nuna mana ba sa cin karo da juna. Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan matani takalta irru minhu juludul ladina yaqtauna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah takalta irru minhu juludul ladina yaqtauna rabbahum wa zukata ko kuma fatu na gangan jikin wadanda suke jin tsoron Allah sai ga suna karkarwa idan karanta ayoyin alqur'ani suna furgita suna jin tsoro yace thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan da karshe sai natsuwa ta zo kuma ta sake mai bayan wancan jin tsoron da yayi baya ma'ana dai da natsuwa da jin tsoro suna taruwa a cikin zukata guda inna innamal mu'minuna alladhina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wannan nan imani yana da tsuwa a cikin zukata bi yazdadu imanan ma imani walladhina hadadu zadahum hudan wa atahum taqwa wa ala rabbihim yatawakkalun ko mummune kullun dogaro suke ga Allah ba sa dogara ga wani Allah abinda ko ake nufi dogaro ga Allah shine ya zanto zuciyarka ta nasu cewa kokarinka ba zai jawo maka alheri ba ragwancinka kuma ba zai jawo maka faduwa ba zuciyarka ta nasu da wannan gabbanka kuma suna yin aiki don kawo alheri kuma suna yin aiki don gujewa sharri ma'ana ba a zama da kowa a ce an yi tawakkali tawakkali yana da rukuni guda biyu rukuni na farko yardar zuciya cewa ba abinda za ta samu sai abinda Allah ya kaddara rukuni na biyu gabbai su yi aiki wajen nemo wa kai alkhairi da kuma wajen guje ma sharri dukkan mutumin da ya zauna ya ki fita kasuwa ya ki noma ya ki yin aiki sai ai randa kina daka Allah ke baki ruwa to wannan ba tawakkali bane sunansa tawakkul ma'ana ragwanci da lalaci amma in kana son tawakkali gaba na aiki zuciya na natsuwa cewa gaban nan yadda suke aiki ba su ke jawo alkhairin ba sai in Allah ya ga daman zuwansa to wannan shine tawakkali sai Allah sai
alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
alladhina yuqimuna salata sunan manayune wadanda suke tsayar da sallah tsayar da sallah ko shine aiwatar da ita akan ka'idar lokaci da shari'a take kada ka yadda ka jinkirta sallah da gangan ba tare da wani hanzari na shari'a ba domin jinkirta sallah yana jawo Allah ya yi fushi da mutum to mumuni na gari yana tsayar da sallah akan lokacinta kuma yana kokarin ya ga yayi ta cikin jam'i domin sallar jam'i wajibi ce kamar yadda Allah ke waqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in akwai maganar malamai da ke cewa sunna ce mu'akkada amma zance mafi inganci tsayar da sallah wajibi ne da a ce za ka tsaya ka yi sallah a gida babu wani uzuri na shari'a ba tare da ka je masallaci jam'i ba duk da za mu ce sallanka ta yi da kai a gida amma kana da laifi na rashin zuwa jam'i yanzu sai ka yi istighfari don Allah ya kankare ma wannan laifi alladhina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsayar da salloli a kan lokacinsu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su ciyarwa ta wajibi kamar zakka da ciyarwa ta mustahabbi wato ta sadaka ta tawwi'i ta sa kai duk suna yi na ulaika humul mu'minuna haqqa ulaika wadanda aka ambata a baya din nan da sifofin da zai gabata humul mu'minuna haqqa sune mu'minai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim kuma lallai suna da darajoji daraja bayan daraja ma'ana masaukai daban-daban a cikin aljanna inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa maghfiratun sannan suna da gafara da ubangiji musu tanadinta shine ayatu musu zunubansu wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake mai girma shine aljanna Allahumma ij'alna min
kama qadaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun
wannan kamar fara shiga ne cikin abin da ya shafi yakin Badr din asalin yakin Badr kamar yadda muka faɗa an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma sanadiyyan aukuwar yakin sanin ku ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun samu murgunawa daga wajen kafiran makka wanda wannan shine dalilin da yasa ubangiji ya umarci annabin da yayi hijira zuwa madina yayin da sahabbai suke kokarin hijira zuwa madina daga cikin sakon da suke da kuɗi da rumfunan kasuwanci da dabbobi a makka amma duk mutanen Makka sai kwace musu. In dai zaka fita da dukiyarka akai idan mutan Makka, to ba za su iya ka tafi da dukiyarka da ranka ba, sai sun kwace maka dukiyarka. Wannan ta sa da dama suka rinka barin dukiyarsu, suka rinka barin wato jaharinsu, suka bar komai suka tafi da zuwa Madina, ba komai daga su sai imaninsu. To mutanen Makka kuma suna da harkar kasuwanci da suke kai su kasar Sham, kuma dole ba su da wata hanyar da za su bi sai sun bi ta gabar garin Madina kafin su wuce zuwa Sham. Domin Madina kamar tana tsakiya tsakanin Makka da Sham. Mutumin da ya taho daga Sham za su Makka sai ya bi ta Madina, mutumin da ya taho daga Makka za su Sham sai ya bi ta jikin Madina, ko daga Sham za su Makka sai ya bi ta jikin Madina. To kuma abin suka ce ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda yanzu da mun samu labarin fatake mutanen Makka sun wuce sun tafi Sham harkar kasuwanci, me zai hana a kan hanyar su ta dawowa mu tare su, mu kwace kasuwancin da dukkan kayan kasuwancin da ke tare da su a madadin namu da muka baro a Makka? Sun so kwace mana gidajenmu, sun so daji dukiyoyinmu. To tunda su ma yanzu ga ayarinsu nan za su je Sham, sun dawo mu ma mu tare su mu kwace kayanmu, tunda dai za su bi hanya ta gabar jikin Madina, tunda suna bi ta Badar ne. Badar kuma rijiya ce, sunan ake kiranta da suna Badar, tsakanin wurin da Madina duka da shi kilomita 70 ko na makamancin haka ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, eh wannan ko haka ne. Saboda haka sai sahabbai suka fita tare da Annabi, bisa da cewa ga Abu Sufyan can da dukiyar mutanen Makka ya taho zai tafi Makka daga Sham, don haka za su tare shi a hanya su kwace duk abin da yake tare da shi a madadin na musulmai da aka kwace musu a can. To Abu Sufyan sai jita-jita ta kai masa labari cewa ga abin da Annabi, ga abin da ake Annabi ya fito da sahabbansa za su rutse ko a daidai Badar. Sai Abu Sufyan ya samu wani jakada na musamman ya tura Makka cewa a je a faɗa mutanen Makka ga halin da muke, don haka su fito kansu da karkatarsu don su tare dukiyoyinsu, kar a kwace dukiyoyinsu, mu dai ba za mu iya ba su kariya ba. Ni da mutanen da ke tare da ni ɗan kaɗan ne, mutanen Madina sun fi ƙarfinmu, amma lalle a raba goren gayyata mutanen Makka su fito kansu da karkatun. Aka je aka isar kuwa, da aka je aka isar aka yi tilas cikin garin Makka cewa kowa ya fito, duk wani saurayi da zai iya ɗaukan takobi ya fito. Aka taho runduna har mutum 1000 na maɗauka takobi, kowanne zai iya yaƙi mutum 1000, Annabi kuwa mutum 310 suka fita. Lokacin da suka taho kan yaƙi sai Annabi ya samu labarin an turawa mutanen Makka, da haka ga sunan sun fito da rundunar yaƙi. Sai Annabi ke cewa sahabbansa, to ɗayan biyu ne dai, duk wanda muka fara gamuwa da shi shi ne namu, in mun fara gamuwa da rundunar yaƙi to za a gwamza yaƙi. Shi ke faɗa sahabbai don su san shi da suke. In ko mun gamu da ayarin kasuwanci na fatake, to wannan ganima ce ta ruwan sanyi, mu kwace ne mu koma gida, ba wani maganar yaƙi tunda mun fi cewa. Sai sahabbai suke cewa, kai ina ma dai a ce mu gamu da su fatake, mu samu gani mai ruwan sanyi mu koma gida, amma ai ba mu fito yaƙi ba. Saboda haka ba su da tsammanin za a yi yaƙi sai a kan hanya ake labarta musu. To shi ne Allah ke cewa, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, Ubangiji ya a can baya ya ce mana, ulaika lahum darajatun inda rabbihim, ko yan aljanna suna da darajoji a wurin Ubangijinsu. To irin darajojin nan da aka tanadar ma yan aljanna da aka ambaci siffofinsu can baya, to kamar haka ne darajoji suke tambaya a sakamakon akhrajaka rabbuka, Ubangiji ya fito da kai min baitika daga cikin gidanka na Madina bil haqqi, saboda gaskiya ya fito da kai. To don haka ba tare da shirin yaƙi ba kuma, duk wanda ya jure aka yi yaƙi, to kamar yadda can aka ce lahum darajatun inda rabbihim, to nan gurin ma za su samu darajatun inda rabbihim. Shi ne kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, Ubangiji ya tanadi sakamako irin na baya, kamar yadda ya fito da kai min baituka daga gidanka bil haqqi, daga cikin gidanka bil haqqi da gaskiya. Wa inna fariqan minal mu'minina, kuma lalle akwai waɗansu tawaga daga cikin mummune da ke tare da kai, la karihuna, suna kin a ce yaƙi za a yi. Su babban abin da suke so a ce ku game da waɗancan fatake don ku kwace dukiyar ku koma gida, salin alin ba faɗa ba tayar da kura, shi ne la karihuna, suna kin a fita yaƙi. Sai Allah tuna
yuzadunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun.
Yuzadunaka, suna jayayya da kai fil haqqi a cikin lamarin yaki, ta ba su labarin cewa za a yi yaki, su kuma suna gardama suna cewa a'a ya ma'aikin Allah, ina ma dai mu samu waɗancan fataki. Ba da ma ta bayyana, bayan ko al'amari ya riga ya bayyana cewa yakin za a yi. Tunda Abu Sufyan da ya ji labarin Annabi ya fito, sai ya sake wata hanya bai biyo ta Badar ba, tunda ya san Annabi na nan da jiransa. Sai ya zanto su kuma su Abu Jahl da suka fito da rundun yaki kai tsaye Badar suka tafi. Kaga ai ba da ma ta bayyana kenan. Yanda ya fito fili cewa me za a yi yaki. Yujadilunaka bil haqq, suna yin musu da kai a cikin lamarin yaki. Nun da ba da ma ta bayyana, bayan ko ya riga ya bayyana a sarari cewa yaki shi za a yi, ka annama yusaquna ila al maut, sai ka ce saure su ake aka ake jan su zuwa inda mutuwa take, wa hum yanzuruna, suna ganin ta da ido. Ma'ana kamar sun ga mutuwa a fili, yadda zukatan suka fita da tsoro, yadda suke damuwa, kai ka ce mutuwar suka gani a fili, za a kai ta gidansu a rufe gidansu na ciki. Shine ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzuruna. Na'am.
Wa idhi ya'idukumullahu inda الطائفتين أننا لكم وتوجهون أن غير ذات الجودة تكون لكم وتوجهون أن غير ذات الجودة تكون لكم ونريد الله ونريد الله أن يحق الحق
وإذ يعدكم الله تناوى الأمر كلوكة دا الله يكونوك القوارين إهدى الطائفتين إيه لغا سكين تواغر بداديو ودي تواغر دا كيكون كده ينكا سوا دا هن من جارينتو دا سورا هاجا كوكما تواغر دا كيكون كده دا سالو وطن دا سكة فتو ياكي تو الله ينكو القوارين للي تيكي أنها لكم إيه لغا سكين سلاس زمن ساتاكو وتودون اما سيدا جكوسا بيكون من يدى كنت تارد النبي كنا بولتر أن غير ذات السوكة تكون لكم إنما وقت دباسا تلكد مكامي سوني ذاك بمدسو ويريد الله أن يحق الحق بكلماته الله قوينا سنة ثبتر دجسيا بكلماته تبعد القول نفسه دي نزيس مكيدة سياتي سيكي سوي تكا ويقطع دابر الكافرين وبنجي كمنا سنة ينكي كشنبا ينكا فري يزنتو كنت نصرا كنت shi ne manufarta, ko kuma kuna so ku gaba da nan ayyari don ku karɓi ganima a madadin dukiyar ku da ku kai haka. Sai ke ne. Bi yi hikkal haka, Ubangiji ya kaddara wannan haɗuwa ta ku, bi yi hikkal haka domin ya tabbatar da gaskiya, ya ɗora ta kan ƙarya, wa yubtila al-batila, domin ya lalata ita ƙarya din, ya zanto an daina jin ɗoriyarta, walau karihal mujrimun, ko da ko mujrimai masu laifi, wato waɗanda suka bodewa ta farkin Allah, ko da sun ki, sai hakan ta riga ta faru. Nan da Allah ke cewa bi kalimatihi, kalmar Allah ɗin nan shine alƙawarin da yi, da yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa law karihal mushrikun. Ma'ana Allah shine ya turo manzon sa sallallahu alaihi wa sallam da shari'a, shine ya turo shi da addini na gaskiya, domin ya ɗaukaka wannan addinin akan dukkan sauran addini. Shine a nan gurin yana so ya taimaki, wato yana so ya taimaki gaskiya, ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi, a sakamakon alƙawarin da ya yi can cikin waɗansu ayoyin da ban na cewa zai ɗaukar su gaskiya ɗin akan ƙarya. Ko sai Allah tun. Izka tunawa al'ummarka yayin da tasbige suna rabbakum, kuke neman nasara daga wurin Ubangijinku, kuke roƙonsa, fastajaba lakum, sai Ubangiji ya ansa muku. Wato bayan an riga an zo fili na Badar kenan, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa yaki ne za a yi, kuma yanzu ba maganar ganima, sai dai yaki. Ga shi sahabbai ba su fito da shirin yaki ba, ba makami tare da su, kaɗan wanda suke da makami ba su fi mutum goma ba, galibin su ma a ƙasa suke, ba wanda yake kan doki ko kan raƙumi. Adadin waɗanda suke ma'awa da yaki ba su fi mutum biyar ba. Saboda haka suka zo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu ya fuskanci alƙibla yana roƙon Allah, yana cewa Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam falam tu'bada fil ardh. Yana cewa ya Allah, ki kamun alƙawalin da kai mun, ya Allah idan har aka halakar da wannan yar tawagar da ke tare da ni to ba fa za a sake bauta maka a bayan kasa ba ya Allah saka mun alƙawarinka annabi bai gufe ba ya daga hannu sama yana wannan addu'a har sai da mayafin da ke kan kafadun sa ya fadi sayyidina Abubakar zai dauka ya mayar masa akan kafadar sa yace ka faka munashadatuka rabbaka magiyar da kake wa ubangiji ta isa ka lalle ubangiji zai ansa maka ubangiji ba zai kiyale ka haka ba to tuna Allah ke cewa in tastajibuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman wato kuke neman agaji daga wurin ubangijinku annabi ya tsaya mai addu'a ko kuna cewa amin fastajaba lakum sai ubangiji ya ansa muku roƙon da annabi ya ce Allah ya ji ya ansa dan ya ansa yace anni mumiddukum lalle ni zan karfafe ku zan ba ku agaji bi alfin min al malaikati da kwaya dubu min al malaikati cikin malaiku murdafina masu jin juna ko murdafina ɗaya bayan ɗaya sun taho sun yi saiti kamar yadda wato sojoji ke tafiya ɗaya bayan ɗaya wannan shine alƙawarin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba shi agaji na mala'iku dubu ko mala'ika ɗaya ma ai mala'ika ɗaya ne da aka tura ƙura kaumilo garin mutanen annabi lo ya ɗauki garin ya ce sai fa ja'alna aliyaha sakilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin to amma aka turo nan han mala'ika daidai guda dubu kaga abin wato ba na wasa bane ba daga yanda muka karanto zuwa nan gurin yana nuna mana tunda mun san sababin yakin Badar ashe addinin musulunci ba takala yake ba sai an takale wadanda suke fahimtar addinin musulunci a matsayin addini shajini wanda kawai ya zare takobi ne yana jin mutane ya fadi wannan ya mayar da wannan bawa ba su fahimci addinin musulunci domin asalin gaskiya kaga su aka kwace wa dukiyoyi kuma da suka fito ba faɗa suka fito ba me suka fito don su karɓi dukiyoyinsu amma sai waɗanda suka zo da dukiyar nan suka gudu sai ya kasance yaƙi ya rutsu su ba shi yanzu ko sun koma Madina yadda mutanen Makka suka fito sun bi su saboda mutanen Makka sun raba gwaran gayyata ne gaba ɗaya aka ce kowa ya fito har in mutum bai fita wannan yaƙin ba fa kuma ya zanto yana da ƙarfin fita yake fita sai da ya zanto ana yin kasida a zargin mutum a mata baiti har karin magana Laraba suke da shi suna cewa la fil iri wa la fil nafir wato kai ba ka ga danga ba ka ga dangi shine dai ma'anar sa kenan ma'ana al iri shine tawagar Abu Sufyan da suka taho da kayan kasuwanci an nafir rundunar yakin da suka fito karkashin jagorancin Abu Jahal dan a zo a yaki to idan ka zanto baka kan wato baka da matsayi ne cikin al'umma lalle ka zanto ko kana cikin ayarin sun na fatake ko kuma kana cikin waɗannan mazajen wanda suka fito yaki to in baka ɗaya daga cikin sai a ce an ta lafil iri wa lafil nafir ko fulan lafil iri wa lafil nafir wato banzan bazara dai ba ka ga danga ba ka dangi a cikin nan kowa ya fito to tunda kowa ya fito me ya rage annabi yayi yana tare da tawagar da yake ganin ba su kai rabin waɗannan kafirai ba ba sai addu'a ba ba sai kuma ya fice wurin ubangiji ba ya koma ya fice wurin ubangiji ubangiji kuma ya ansa masa yake anni mumiddukum bi alfin min malaikati murdafi lalle zan taimake ku da mala'iku ɗaya har guda dubu waɗanda suke ababen bin juna to menene alakar wannan aya da ayar cikin surtu Ali Imran a can gurin an nuna taimakon da za a bayar na mala'iku dubu uku ne zuwa dubu biyar bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min almalaika kafin wannan ayar da cewa yayi wa laqad nasarakum allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tadhkurun idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alatin min almalaikati musawwimin kun allah ba zai iya ba ku adadi ba da mala'iku dubu uku musawwimina wanda kowanne ya sa alama da farin rawani a kansa sai bala ai Allah zai iya yin wannan in tasbiru wa tattaku in ma kuka yi juriya in kuka bi tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma kafare duk da haka suka ce sai sun yake ku yumtidukum rabbukum bi khamsati alatin min almalaikati musawwimin to Allah zai ba ku adadi da mala'iku dubu biyar mun ga mun kai ababun saukarwa daga sama to dan haka anan gurin an nuna dubu uku zuwa dubu biyar a cikin surtu Ali Imran a nan gurin an nuna dubu ɗaya mun ke san cewa ma'anar ba ɗaya take ba ko bambanci tsakanin dubu da dubu uku da dubu biyar in ne ruwa ta ajiye ga dubu ɗaya ga dubu uku ga dubu biyar wanne za ka ɗauka ko ba ta faɗa karɓa an sani ma'ana da akwai banbanci da juna kenan. To shi yasa sai wadansu malaman tafsirin suka ce ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran wannan suna alaka ne da yakin Uhud, shafi yakin Badar ba. Wannan ayar da ke nan cikin suratul Anfal, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة والنسول سكيد ألاقى بياج بدر ده هكذا تنسروا لجونا أياج بدر أنسو كرد دبو أياج أهد فأنسو كرد نوا دبو بير دبو أكو زوا دبو بير سند دبو أكو الكول انفرقوني سيكو ماكو تي إنسي أصبر يتكى وزا أكادا تسكى نوا دبو بير سينام با تنسروا وانن سيني مغانا انفرقو تمالا waɗansu malaman suka ce a dukkansu suna magana ne akan yakin Badar, domin yakin Uhud bai mala'iku ba su sauka ba. Ba mala'ika ɗaya da ya sauka a yakin Uhud, mala'iku sun sauka ne a yakin Badar. To ya za a haɗa 1,000 da 3,500? Sai aka ce ai ayoyin da ke cikin suratul Ali Imran suna magana akan cewa 3,000 da 5,000 duk lokaci ne za a kawo su. Wannan tana nuna 1,000. 1,000 wannan alƙawarin farko ne cewa anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati, zan ba ku agaji na mala'iku 1,000, alƙawalin farko ne. Sai kuma Allah ya danyi nuna mana zai iya karowa a san 1,000 din, sai ce murdafina akan kira'an nafi'a da yawa dalun fataha kenan, wa fi murdafina dal yaftahu nafi'un wa an qumbalin yurwa wa laysa mu'awwala, wa an qumbalin yurwa wa laysa mu'awwala, ma'ana murdafina za a bi su da wani adadin 1,000 nan sai mun tafi ne, amma daga baya za a karo muku wato 3,000 har dai su kai 5,000. Ina fadin kun fahimta, kaga ba tun karo da junan kinan tsakanin ayoyi. Waɗansu malaman suka ce a dukkan su ku kyale su a yakin Badar, 1,000 an ba su ba tare da sharadi ba, amma wato ainihin 5,000 kuwa cewa adadin ya kai 5,000 wannan an ce da sharadi in tasbiru wa tattaku. To da ƙarshe ku ba a samu asabar ɗin ba, ba a samu asakawa ba, don haka sai aka kyale a 1,000 kan. Wanta yi na da sharadi, da an samu asabarwa takawa da adadin ya ƙaru, tun da ba a samu asabarwa takawa ba wannan na 1,000 ya isa, kuma dai an samu cin nasara dai a wajen yaƙi. Ma'ana dai wannan dan ka haɗa alaƙa tsakanin wannan ayar da ke nan da waɗancan ayoyi na cikin suratul Ali Imran, dukkansu dai suna magana ne akan yaƙin Badar, domin can ma Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla, kaga sunan Badar ya fito ƙarara. Fattakullaha la'allakum tuzkurun, sai ce iz taqulu, iz dinnan ai zarf ne wanda ya kamata ya zanto muta'alliqun bima qablahu, menene bima qablahu wa huwa an-nasr, nasarakum Allah bi badrin, mata iz taqulu lil mu'minina an yakfi yakum an yumdakum rabbukum bi salati allati yunzilu bikum, da haka kun fi dacewa da cewa gaba daya a yakin Badar suke, a yakin Uhud ko mala'ika ɗaya bai sauka ba. To Allah ce zai taimaka musu da mala'iku har guda 1,000, murdafina kuma za a iya binsu da wani adadin, daga baya tukaru har su kai 5,000. Sai Allah ce
wana ja'alahu Allahu minna ushra wa tatma inna bihi umrukum wa lan naqu illa minna inna Allah azizun hakim.
Wama ja'alahu Allah, wannan agaji da Allah ya sanya shi ba fa dan komai ya sanya muku wannan agaji na har mala'iku 1,000 ba, illa bushra, sai dan bushara a gare ku dan ku samu nutsuwa ku fita wajen yaki da karfi. Wa litatma'inna bihi qulubukum, kuma domin zukatan ku su natsu da wannan agaji da Allah ya kawo muku. An gane ku, dan zukatan ku su natsu ku gane cewa kuma man nasru illa min indillah, nasara ba ta zuwa daga wurin kowa sai daga wajen Allah. Inna Allah azizun hakim, lalle Allah ta'ala shine aziz, wato wanda yake mabuwayi ba abin da ke gagararsa, hakim sannan mai hikima a cikin al'amuransa.
وَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ
galibi idan aka ce gobe za a fita yaki kuma kasancewa shirin abokin adawarka ya fanaka dole ka kwana cikin tsoro kuma galibi idan mutum zai kwana cikin tsoro zai kwana ba zai iya yin barci ba amma dan Allah ya kore wannan tsoro daga cikin zukatan mabure tunda kan baya ya nuna yadda suke jin tsoro ijadunaka fil aqiba da ma tabayyana kaannama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun dan jin tsoro kai ka ce ga mutuwa za a kai ta wurin su ne yadda suke jin tsoro da to dan Allah ya kore ni wannan tsoro daga cikin zukatan ku dare na yi wa ta garin da za a fita yakin Badar sai Allah madaukakin sarki ya lallabe su da barci ine izu zaki kun nu'asa ku tuna lokacin da Ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gengedi tare da ku dan ya sa hankalinku ya kwanta daga wancan tsoro karku kwana da tsoro dan in ka kwana da tsoro kila wannan sai ka samu faduwar gaba ma a har ma a ci nasara a kanka ka sare ka karaya da wuri to amma in ka kwana ba tsoron sai ya kasance ka samu karfin fuskantar abokin adawa ina izu ya gaci kuma nu'asa ku tuna lokacin da Ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gengedi wato gare ku amanatan minhu dan ya sa ku samu amuntuwa daga jin tsoro da ya lallabe zukatanku wa yunazzila alaikum minas sama'i ma'a kuma ku tuna yadda Ubangiji ya saukar da ruwa filin Badar wurin akwai rairayi akwai yaki da yawa kwarai da gaske to kuma fada akan yaki ba zai dadi ba kamar fada akan fako domin fada akan fako ne kafarka za ta tabbata in kai tsayuwa irin ta mazan fama ba za ka zame ba amma idan ka taka yaki sai zame da kai to sai Allah ya saukar da ruwa daga sama don saboda kasa ta kame da juna ta yadda in ka taka ba za ka zame ba in kai tumbe akan doki doki ba zai zame ba shine wa yunazzila alaikum minas sama'i ma'an sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa na musamman daga sama daga gare shi li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa idan an samu wadansu suna bukatan su yi alwala ko kuma idan an samu wani ya kwana da mafarki yana bukatan yayi wanka wa yuzhiba anku wato wa yuzhiba anku rijzi shaytani domin Ubangiji kuma ya tafiyar da rijzi shaytani wato wasu wasan da shaytan ya jefa a cikin zukatanku waliyarbita ala qulubikum kuma Ubangiji yayi haka domin ya daure zukatanku ku samu yakini zukatanku su daina laurawa su tsaya wuri ɗaya tak wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma domin ya tabbatar da kafafunku ta yadda in kuna taka kata kata ba ta zamewa duk kuna a sakamakon saukar ruwan sama kenan ma'ana ni'imomin da Allah ya musu a yakin Badar sana da yawa kenan dan dai ga Allah ya turo musu da me mala'iku anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdatina sannan kuma daga baya ga me idh yughashshikum an-nu'asa amalatan min gengedi da Ubangiji ya sa musu ko barci wannan ba ni'ima ce ta biyu sannan a karo na uku ga ruwa yunazzila alaikum minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama shi ruwan idan ya sauka menene amfanin sa li yutahhirakum bi farko dai ya iya sa ruwa ku samu wanda za ku sha ku samu wanda za ku yi tsarki ku samu wanda za ku yi alwala wa yuzhiba ankum rijza shaytani kuma domin Ubangiji ya tafiyar muku da wato waswasan da shaytan ya zuba muku a cikin zukata to wannan tafiyar da waswasan shaytan da me yake da alaka shin yana da alaka da saukar da ruwa ko kuma yana da alaka da barci ina fatan kun fahimta menene alakar sa tafiyar da rijin shaytan daga cikin zukata to dan suka ce wannan yana da alaka da barci idan muka ce yana da alaka da barci sai mu ce to tsoro din nan da suka ruka ji shine rijin shaytan kenan a sakamakon barci yuzhibu da ankum rijin shaytan Allah ya tafiyar da me waswasan da shaytan ya zuba a cikin zukatan ku idan ko mun ce wannan yana da alaka da ruwa dan Allah ya tafiyar muku da dattin shaytan daga jikinku sai ya zanto kamar yadda da wadansu suka rawaito daga cikin malamai na sira cewa cikin sahabbai akwai wanda ya kwana yayi mafarki wato gashi yana bukatan yin wanka babu ruwa to sai Allah ya kawo ruwan sama kaga yuzu ba ankum rijisu shaytani tunda mafarki idan mutum yayi irin na kusantar mace dama daga shaytan yake karara kamar da annabi bayyana cikin hadisi kaga yuzu ba ankum rijisu shaytani ayi inzal al-matar alaykum wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma yana daga cikin amfanin da ruwan da zai dan Allah ya tabbatar da kafafunku akan kasa dan saboda kasa za ta game da juna ba za ta rinka zamewa da ko ba in kun taka sai ce ne إذ يوحي ربك إلى الملائكة نوى الأمر كاللوكة بأبنجد كيكيين وهي يكيين أمرنين مسمى إلى الملائكة زواج ملائكو
yace da su anni ma'akum, ya ku mala'ikuna ina tare da ku duk inda za ku, ma'ana ina tare da ku da jina da ganina da kiyayewa ta, ina kallon ku in ga umarnin da ne muku kun yi ko ba ku yi ba. Da haka fa tabbitu allazina amanu, ku je ku tabbatar da mummule a fagen fama, kar su tsoro, kar su gudu, ku je ku kara musu kwarin gwiwa. Shine fa tabbitu allazina amanu, shine wani sahabi ke cewa na dauki takobi na bi wani kafiri don tare shi da takobi kenan, kawai sai na ga ya fadi a gabana, ga kuma jini na zuba a fuskarsa, na yi waya bayana ba wanda ya sare shi. Da ga mai yake tambayar annabi, ga abin da ya faru sai annabi ke cewa zalika madadun min as-sama'il ula, wannan adadin sama ta farko ne na malaka. Kaga yanzu fa tabbitu allazina amanu fa ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba, da sannan zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai. Fadribu fawqa al-anaqi, dan haka ba abin da ya rage sai ku yi ta saran fawqa al-anaqi, saman wuya, ma'ana ku yi ta fulle kawula. Wadribu minhum kullu banan, kuma ku yi ta saran kowace gaba kuka samu dama. Wannan duk Allah ya karfafa su saboda sun fito suna jin tsoro, suna da buƙatar a yi ta musu wannan lallacin, ku yi kaza, za a yi muku kaza, an ba ku kaza, an saukar da ruwa, an kawo agajin mala'iku, duk dai za a kore tsoro daga cikin zukatansu. Ga wannan sai ke nuna kulawar Allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa mummunai. Matukar mummunai za su yi da'a ga Allah, su yi da'a ga Manzon sallallahu alaihi wa sallam, yi na yi bari na bari, to Ubangiji na iya ba su agaji, ya dora su akan al'ummar da ba ta tsammanin za su yi nasara akan. Yaya za a yi ko abu farki ka ɗauka cewa sojoji 315 ko 17 su yi nasara akan soja 1000 a wajen yaki, tare da cewa 315 ko 17 ɗin nan ba dukan suke da makami ba, masu makami ba su fi mutum 10 ba. Waɗancan ku kowa ga makami ga masa faya an aji, idan wannan ya lalace a ɗauki wannan. Sun fito ba har da mata masu yin su haka ana zubar su cewa lallai sai an yi barbalin bala'i. To amma tare da haka Ubangiji subhanahu wataala ya taimakawa bayinsa mummunai da irin wannan ababe da suka gabata a baya. Fa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, da sannan zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai. Fadribu fawqa al-anaqi, ku da ku ta saran kawunan su in kun gamu da su kar ku tsorata. Wadribu minhum kulla banan, ku tare kowace gaba da kuka samu dama don ku kare addinin ku, ku kare dukiyoyin ku, ku kare martaban ku. Ta Allah ta yi.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Zalika abin nan da aka ambata a baya na irin wannan tantana koda da za a yi makafarai, bi annahu, saboda su kafarai din nan shaqqu Allah wa rasula, sun saba ma Allah, sun saba ma manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. Wa man yushaqqi Allah wa rasula, dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzonsa kuwa, fa inna Allah shadidul iqab, to ya sani Allah mai tsananin hukuba ne a gare shi. Yan bai umarci bayi su yi wa mutum hukuba ko kuma ya saukar da hukubar daga sama, Allah na iya kowane irin da cikin wannan. Ma'ana dai kafari da aka ce a ku yaƙe su, ku yi musu kaza a filin Badar da sauran inda mummune suka yi yaƙi din nan, ba wai kun zaluma ne abin da suka yi musu, kun yi musu ne da umarnin Allah. Ubangiji ya halitte su ya ba su lafiya, ya ba su ji, ya ba su gani, tare da kwakwalwar tunani, ya saukar musu da ruwa, ya fitar da tsirrai, kuma ya turo da manzo ya ce ga manzo na ku bisu suka ce mun ki, yana da damar ya musu ukuba. Ukuban nan imma ya saukar musu da azaba daga sama, imma da tsinin takubunan hukumar mu ne. Dan haka ku da kuka je kuka far musu, ba kun far musu ne bane dan maslahar kanku, kuna ansa umarnin wani ne? Umarnin Allah, wanda ya halitte ku ya halitte ku. Dukkan wanda ya
sa masa da teku ba, amma inda yana cikin kewayenta, yana cikin cycle ɗin ƙasashen, sai ya kasance in ya ci amanarsa za ta kama su, sai masa hukuba da arziki da tsere shi, ko ba sai ta yi zalunci ba. To ina ga wanda ya halicce ka, ya ba ka lafiya, ya kula da kai tun kana jariri a ciki, ya fito da kai, sannan ya ce ka bauta masa kaki, kuma idan ya yi hukuba sai ya ce hukuban na zaro zalunci. Kaga duk masu sukan musulunci da cewa addini ne na faɗa, addini ne na rigima, abin da yake jawowa sun jahilci musulunci. Abin da yake jawowa da dama daga cikin abokanan maganansu su musulmai kuma ba ta san irin hikimomin da ke cikin jihadi ba. Me yasa ake yin jihadi? Shin ganin damar mummuni ne kawai yake yi jihadi ko umarni ne na Allah? Kaga umarni ne na Allah. To da irin wannan ne zaka gamsar da su, kuma ka fahimci cewa rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yana yada musulunci, shekara 23, 13 a Makka, 10 kuma a Madina, yaki nawa Annabi fita, yaki 13, waɗansu 15. To kenan idan ya zanto yayi shekara 23 yana wa'azi, ko da zuwansa da musulunci har ya gama gaba daya, ya tashi ya koma ga Ubangiji, ya kasance yaki 13 yayi. Ashe wannan ya nuna ba manufar musuluncin bane ba fita yaki, dan idan ka dawo a shekara ne ma zaka iya fita 13. Za ka yi kayali 20 na shekara guda. Amma sai kasance 13 kashe ne yaki. Duk sauran lokutan da yake fafu wasfahu hatta yaki Allahu bi amri. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Duk sauran abin da yake kenan. Khudh al-adwa wa amur bil urfi wa a'rid 'an al-jahilin. Duk sauran shekarun abin da yake kenan. Yi musu rangumi, yi musu afuwa, yi musu mu'amala mai kyau. Har ma mutum ya laifi annabi a sahabai su ce hadi a fille masa kan annabi ce ku kyale shi, kila a hankali zai gyaru. Har idan mutum ya faɗi kalmar shahada, idan mummuni ya yi sare masa kai, aka ce me yasa yace ya faɗi ta ne dan ƙarya, sai Allah ya musu rawaye kazalika kuntum min qablu kuma sallallahu alaihi. Kai ma da haka kake, Allah ya maka ni'ima. Yanzu me yasa ba za ka wani hanzari ba, in ma da ƙarya ya faɗa kyale shi. Ko da ƙarya mutum ya faɗi kalmar shahada, to ya riga ya tsinda daga takobi ka kenan. Ashe wannan sai kin addinin na afuwa ne, addinin na rangwame ne, amma duniya sai ta yi hasara da kasa fahimtar addinin. Yanzu in duniya tana so ta gane babban hasaran da ta yi ta dukufa ta karanci musulunci, sai ta gane ashe da cin rayuwar banza aka yi, rayuwar sharholiya aka yi. Su kuma masu sukan addinin su sai addini ne na faɗa, addini ne na rigima, su ne za su kafa ƙungiya a ƙasashensu don bai wa kare kariya. Ba akwai ƙungiyoyi ba wanda suke kula da haƙƙin dabbobi, in an yanka mage su kai ka kotu, in ka kashe kare su kai ka kotu a ɗaure ka saboda me ka kashe kare. Suna ina aka kashe musulmai ba adadi a Somalia, suna ina aka kashe musulmai ba adadi a abin da a Bosnia, suna ina aka kashe musulmai a Philippines da sauran wurare na duniya. Duk ina ba a samu ƙungiyoyin bayar da kariya ga ɗan adam ba, sai ya kasance akwai ƙungiyoyin bayar da kariya ga kare da mage da alade. Cewa lallai a kyale alade ya takata, in ka ɗaure ka kaza da shi sai an kai ka kotu. Wani ne contradiction ne wannan. Duk ka da walwala da karfi ya kare adam, in ka ga sun ce ƙungiyoyin ƴancin ɗan adam, ƴancin bil adama, to bil adam ɗin wanda ba musulmi ba, amma ba musulmi a cikin wannan aljanna. Saboda haka wato sun fi mu baki ne, sun fi mu wayo, sai su zagi addinin mu bayan su ne suke da abin zagi. Sai su kushe addinin mu, muku yanzu lokaci ne ya kamata da fito mai tallar addinin mu ta hanyar faɗi, ko da za ka yi maganar yaki, kar ka yi ta kawo maganar ta koyin faɗi hikimomin da ke cikin yaki. Da dalilin da za ka haifar da yaki. Domin da duk wanda aka taka ko aka zubarwa, ya je ce shi ma zai taka zai zubar, zalunci ko adalci ya yi. Adalci ba zalunci ba. In yi rango ne ko ragunci ne ko abuwa ce. Abuwa ce ta ce ta ganin dama. To amma wanda aka kawo ba taka ba a zubar masa bai je sai hari ba, akwai babban azalumi irin wannan. To kaga duk inda musulunci yake yaki yake sai kaga sababban asali an riga an zalunci musulunci ne, sai a sa musulmai su rama wannan zalunci da aka yi musu. To amma waɗanda ba su fahimci musulunci ba sai su ɗauka a musulunci kawai yana faɗa ne. To ba haka al'amari yake ba. Shi ne Allah ke cewa fa inna Allaha shadidul iqab, Allah mai tsananin hukuma ne, na yi hukuma ko ya sauko da daga sama ko ya umarni ba ya fi maka hukuma. Sai ce
ذلكم وأوفوا أن للكافرين عذاب النار.
ذلكم فذوقوه. ذلكم أبين أن دعك أنبتا غريك يقو كافري فذوقوه كريك تنتنيت لعذابا. معنى وأن أبدا الله يتاندا وأزون عذابا وتنتنيت يقو كافري أن ينجد الدنيا. وأن للكافرين عذاب النار سننكم أن أتبتا لكافري عذاب النار عذاب الوتا على إكرا.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ نضره إلا متعرفا للقتال أو متعمدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله
ayyuha alladhina amanu ya wadanda suka yi imani idza laqitum alladhina kafaru idan kun hadu da wadanda suka kafarta suka bidire ma Allah a filin yaki zafan ya zanto kun kusanci juna da su kun gansu sun ganku fala tuwalluhum aladbar kada ku ce za ku juya musu baya ku gudu wa man yuwallihim yawma idzin dubrahu wanda duk ya juya musu baya yawma idzin a wannan rana ta haduwa da su ya juya musu dubrahu ya juya musu dubransa ma'ana ya gudu dan ya gansu to yana da laifi illa mutaharrifan liqitalin sai wanda ya kasance ya kauce ne liqitalin dan dabaran yaki an biyo ka sai ka dan ja da baya irin ja da bayan da rago yake lokacin da suke karo guduwa zai ko kara da maraki to illa mutaharrifan liqitalin kina aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ka gudu ne dan ka je ka taru da wata tawagar ka da yan uwanka mummune dan yana daga cikin dabarun yaki babban rundunar ta tsaya nan sai a samu mutum bakwai ko takwas yan to nan fada su je su ko kano fada ko in gan wanda zai ku dauka ta so kada ne sai kun taho sai a muku kofar rago to su ku da sun tsogana ku sai su gudu a bayan su dan su zo su hada da yan uwan dan a sa ku a tsakiya to irin wannan gudu da mummune zai yi lokacin da ya tono fada a wurin kafare dan yaje hada da yan uwansa mummune shi ma babu laifi a kansa shine illa mutaharrifan liqital sai mai zamiya ko mai kaucewa wato domin dabarar yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake guduwa zuwa ga wata tawaga in ban da waɗannan guda biyan duk wanda ya gudu a wajen yaki faqad ba'a bi ghadabin min Allah hakika ya dawo da fushin Allah wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ita ce jahannama wa bisal masir kuma tun da makoma in ta zanto ita ce jahannama saboda haka gudu a wajen yaki yana daga cikin abin da annabi ya ce as-sab'ul mubiqat ya ce ijtanibu as-sab'al mubiqat wani san da babai guda bakwai masu halakarwa abu na farko al-ishraku billah abu na biyu as-sihr abu na uku qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq abu na hudu aklu mal riba abu na biyar aklu mal al-yatim abu na shida at-tawalli yawm az-zahab abu na bakwai qatl muhsanat al-ghafilat al-mu'minat wadannan ababai guda bakwai suna halakar da dan adam to amma yauke ne gudu a wajen yaki ke zama laifi akwai lokacin da baya zama laifi idan mutum ya gudu shine idan ya zanto kafirai sun funninkin ku biyu bi ma'ana ko 20 ne kafirai 50 ya halatta ku gudu ba komai amma inda za ku tsaya har ku yi shahada to wannan ya fi falala dan saboda sun ninka ku har sau biyu da doriya kai amma idan ya zanto ku 20 su 20 ko 20 su 30 duk bai halatta ku gudu ba ko 20 su 40 bai halatta ku gudu ba saboda haka idan kai tsaya karatun kafirai guda biyu su tare ka wani lungu bai halatta ka gudu ba amma idan kai uku ya halatta ka gudu wannan da ya gudu a wajen yake idan sun ninka sama da ninki biyu to ya halatta a gudu ninki biyu a din da ya biyo baya bai halatta a gudu ba ko kaga wannan kenan wannan ana halalo shi ne tun cikin ayoyin da zamu karanta nan gaba al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum dhu'fa fa in takum minkum 100 sadatin yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma as-sabirin ila an samu dari za su rinda yi 200 in an samu mun 1000 za su rinda yi kafirai 2000 kenan ya zo da duk mutum ɗaya zai iya fuskantar mutum biyu in sun kai uku ya halatta ka gudu amma in biyu ne bai halatta ka gudu ba shine ka'idar gudu a wajen yaki wannan kenan sai sauran bayanan da yake da alaka da wannan sai mun zo kan wancan ayoyin abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
in yayin da wannan da amfani
ba zai amfani shi ba shi dai kam matukar yana nan a ridansa lokacin da aka ce shi an kace shi yana matsayin kafiri ke dan haka ma ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba ba za a yi masa birnewa binnewa irin binnewa da ake wa musulmi ba amfanin kace shi dan yana komawa ne zuwa ga sauran musulmai dan a tsare musu imanin su inda a ce wani zai rinda kyale shi wani zai rinda kyale shi to da wadanda suke masu raunin imani sai su bar addinin gaba daya, amma duk wanda sai in yayi yanzu za a kace shi to ba zai yi bar addinin ba, dan gashi an kace wani a gaban sa ya bani, amma shi dai wanda aka ce din ba wani amfani da shi. Ba wani abu da na sani wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mai kiran sallah zai faɗa, duk abinda kalmomin da malamai suke faɗa yawanci ijtihadi ne na su, amma bai tabbatar da hadisi. Saboda zaka ansa ne abinda ake kirawa a sauran duk, zaka maimaita irin abinda mai kiran sallah ya faɗa. Abinda nake nufi, babu wani sabon abu da zaka faɗa lokacin da aka ce as-salatu khairun minan nawm. Duk kalmomin da ake hikaitowa cewa in mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm, galibin su ijtihadat ne na malamai. Na. Wannan yayi kuskure, wani tasbihi cikin sallah baya sa ka tsara yin raka'a, don tasbihi an yi sabani shin mustahabi ne yin tasbihi ko kuma wajibi ne? Zance mai karfi shine tasbihi wajibi ne, amma kasancewar abu wajibi ba shike nuna in baka yi shi ba ba ka da sallah. Barin abin da yake wajibi ɗaya ne daga cikin biyu, in ma ya zato ka bar shi da mantuwa to wannan ba ku komai a kanka, in ma ka bar shi da ganganci kuma bayan wajibinsa ya tabbata to wannan kana da zunubi ne, amma ita ruhin sallar ta yi ba a cewa ba. Yanzu misali kamar ikama ne, ni ne zan sallah ban yi ikama ba, ta ce sallah ta bace ba, amma na yi laifi na barin ikama, sai ikama ba da cikin rukunan sallah. Amma da ake ban yi fatiha ba da gangan kaga ba ni da sallah, dan fatiha rukuni ne cikin rukunin sallah. Dan rinki ruku'i da gangan ba ni da sallah, dan ruku'i rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Amma wancan ku tasbihi a bisa da ra'ayin ma dake cewa wajibi ne, kaga ko mace tsakanin wajibi da rukuni. Yanzu ko da kike yake mace za a ce ma ga rukuni guda nawa, na farko ihrami, na biyu shine bi at-tawaf, na uku sa'i bayin safa wal marwa, na hudu shine ne wuquf bi arafa. To waɗannan duk rukunai ne, amma za a ce maka kuma ga waɗansu ababe wanda suke wajibai na aikin haji. Wajibi ne mai aikin haji ya sanya tufafin da suke masu kaza masu kaza, inda za ka zo ka sanya tufafi ɗin kake to wajibi ka sanar, amma aikin hajin bai ruce ba sai dai kai fidiya don saboda ka yake wannan gurbin. Saboda wani bambanci tsakanin abin da yake wajibi a cikin ibada da abin da yake rukuni, dan haka tasbihin da ya bari wannan baya sa har ya sake raka'a sai bar tasbihi a cikin ta kuskure ne. Allah ta tayi asalin ta wannan tasbihi da ya bari kuma wannan wani bane da ban bai kawo rushewar sallah ba. Auren sai na nan ba abin da ya lalata aurensu. Dan ma'aurata sun taɓa yin wata rayuwa ta banza a da ta zina, wannan ba cikin nuna in mutum ya aure kuma baya da auren ba, musamman shi wannan wanda ya ambata cewa ita ta yi zina da wani daban shi kuma da wata daban, wannan bai shafi aurensu ba, ko bai kamata dan adam ya tonawa kansa laifi ba dangane da ya tona kansa asirin abin da ya bayi ba. Ubangiji ta'ala baya son mutumin da zai yi laifi a ɓoye kuma ya zo ya bayyana. An gane ko? Duk da cewa wani mai tunani ya ɗauka cewa a to ai da mutum ya yi laifi a ɓoye ɓoye gara ma ya yi a fili, dai idan ka yi ɓoye ai ya zama munafici kenan, ka je a ɓoye ka yi kaza ka fito fili kuma ka zama salihin bawa, wannan ya zama munafici kenan, ba haka bane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana laifi ba shi kansa laifi ne bai zama kansa bayan laifin. Saboda lokacin da kake bayyanawa kalla kake yi da abin cewa ya jama'a ku zo ku yi koyi da ni, kamar kana so jama'a tare masu wannan ya zanto ya yi yawa kenan. Shi yasa ita shari'a abin da kai a koyi ba ta kawai da shi, dan ka fito ne za ta maka horo, in kai a koyi ba ba ruwanta da kai tsakanin ka da ubangijin ka. To dan haka mutum ne ya yi wata rayuwa ta da ta barna, bai kamata ya zauna hikaitowa matarsa ba, duk yadda zance ya yi daɗi ko ita ta yi wata rayuwa da mara daɗi bai kamata ya hikaito wannan ba, dan wannan zai zanto duka kuma zanto ba ba ta ganin mutunci juna. kuma nan gaba ba za su amince wa juna ba, ko unguwa ta tafi jiran da zargin ta, ko asibiti ko ta je ba ta lafiya. In ta ce ba ta zo sai cuta, ka ga dama nan fa da kanta ma ta ba ni labari, wace yi da shahidin min ahliya kenan ba, dama ka za take yi, to yanzu kuma ta je ta tafi a wuri kaza, kin dawowa kanki zargi kenan. Kai ma ko wani wuri ka je, ko kiyamar laili ka je ka dawo, ba ka dawo sai karfe uku ka zo, ko ba ka son ka bayyana da kiyamar laili ka je, dan ba ka son ka yi sai ta tuhume ka. Cewa dai mai yiwuwa kila ada ila siratihi al-ula ki ya koma can zangon sa na farko, to dan haka bai kamata mutum ya tona wa kansa asiri ba, sai ya kinsa gifari tsakanin sa da Ubangiji Allah ya yarda masa. Na malamai suna bayani dangane da shan magani da mata ke yi don saboda hana zuwan jinin al'ada, ko kuma wanda za a sha domin a jawo shi ya zo kafin lokacin su yi, kowane ɗaya daga cikin waɗannan mace bai halatta ta yi ba sai da izinin mijinta. In miji ya ba ta izini ta iya yi, in ba ta da miji ko wanda ba ta neman izinin kowa za ta iya yin kayanta. To sai dai a binciki likitoci na bayanin cewa shi wannan magani da zai dakatar da jinin al'ada har zuwa wani lokaci yana haifar da cuta a jika. Bincike ya nuna daga baya-bayan nan cewa yana haifar da ciwo na kansa, saboda kaga akwai matsala kwarai daga ciki. Da haka bai halatta ba mutum ya yi amfani da maganin da zai haifar da wata cuta. Ya kamata idan za a yi amfani da magani, kowane irin magani, a nemi shawarar likita, domin likita su ne ahlul zikiri a bangaren magani. Allah kuwa ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamuna. To a bangaren kiwon lafiya da likita ne shine ahlul zikiri, ba liman zaka je limamin juma'a ko kanzu ba, sai dai ya karanta wancan abun kuma shi ma. To dan saboda haka sai a kiyaye kore daga ciki. Asalin magani in ba zai haifar da cuta ba, to ya halatta mace ta yi amfani da shi da izinin mijinta. In ko ba ta da miji, ma'ana za ta yi amfani da shi ba ta neman izinin kowa. In ko zai haifar da cuta, bincike ya nuna haka, to ya kamata a nisance shi. Na. Idan mutum na tare da Alkur'ani sai kasance a lalata ta warware, zai ci gaba da rike shi, zai je farfi, zai je farfa. To sai ka yaya da kike nan, ba ka san magana ce ba, wani kuɗi a kanka. Asalin maganan wajibin cewa ba a taɓa Alkur'ani sai da alwala, magana sai da malamai suke safani a kanta. Akwai malaman da ke ganin wajibin dole sai da alwala za ka taɓa Kur'ani, akwai wanda suke ganin a'a, in dai ka kubuta daga babban kari, ma'ana ba janaba tare da kai, mace ba al'ada tare da ita, ba jinin biki tare da ita, wannan su ne babban kari. Matuƙar ka zaman ka tsarkaka daga babban kari, to karamin kari kaman bauli ko bayan gida ko tusa, wannan baya ana ka taɓa Alkur'ani. Akwai ma wanda suke ganin matuƙar kai musulmi ne ya halatta ka taɓa Alkur'ani. Dan kafirai su ne aka ce na jisa, kai ko mummuni ba na jisa ba ne tsahiri ne. Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu innamal mushrikuna najasun. To kaga mafhumul mukhalafa na wannan ayar mu'mini sun zo mai kenan, sun zama to tsarkaka ku kenan. Kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ce al mu'minu la yanjus, mu'mini ba ya najasuwa, mu'mini ba najasa ba ne. Har Abu Hurairah wata ranar jaraba ta kama shi sai ya gamu da annabi a wani titi cikin titunan Madina, da Abu Hurairah ya hango annabi daga nesa sai ya ɓoye bai da annabi a gaishe ba. Sai da raba ciki sai da je wanka sai zo annabi sai ta zuna ganka, kuma sai na ga ban ganka ba ka koyi, ina ka ji ga ita a daga na baje jiki na, sai naji ba na san har ga wannan hali, sai ce subhanallah al-mu'minu la yanjus, ice ne ne da gudu a cikin wannan alamar subhanallah, kana ta ta'ajjuban ba na annabi ya faɗa kalmar subhanallah dan yayi mamaki me yasa Abu Hurairah haka, ai mun ne ba da tsaba ne ba, kai karan kanka dai yanzu akwai wajibin wanka a kanka, amma jikinka ai ba na tsaba ne ba. Wannan tambayar tana da muhimmanci. Irin wata da asubahi baya ana gan shi da yamma. Su abinda kwakwalwarsu ke ce musu, shi wata idan ya fito da asubahi, shi da rana wa riga wani fitowa. Shi ya riga da fitowa kenan ko? To ga shi da asuba. To tayaya aka yi kuma wato ka rike nan dole ya riga da faduwa tayaya za a yi har rana ta zo ta wuce shi ta fada sannan kuma ka saki ganin shi da yamma kun fahimci wannan rana da wata ne rana fitowa to tunda ya riga da fitowa ya kamata ya riga da zuwa yamma mu ko mun san a yammacin da ake ganin wata ka'ida ta rana ta fada ake ganin watan kuma ya kullo ita tana kan kasa shi yana nan gurin wannan yana tare da shi ne tare da shi faduwa kenan to sai suka ce tunda ya riga da fitowa kamata ya riga da faduwa bai kamata wato ainihin ta riga shi faduwa ba wannan dalili ne na hankali ba na shari'a ba ne ba aya ba ce ba hadisi ba ne na ni ne da ɗan adam zai iya daidai zai iya wuce amma Allah ya nuna mana hanyar rana daban hanyar wata daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layla sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ba ruwan kowane kullun kaga nan gurin tanwinul yawad ne kullun ay kullun min al-qamari wa shamsi fi falakin yasbahun kowannen su a kan titin sa yake daban titin rana daban titin wata daban ba za ta karo da juna ba lantana su yi karo hanyar kowanne da bantake ina ba da an fahimta hanyar kowa da bantake babu yadda za a yi su haɗu da juna ba lantana ka ce idan wannan ya rage zuwa wani zuwa akwai mamaki kwarai da gaske kuma ubangiji ya bamu labarin rana zai tafiya da ke wacce mutu tajiri da mutakar lillaha zalika takdirul azim ita rana tafiya take a ina kuma yadda aka bamu shi kuma wata tafiya yake yi ita rana ba wata tafiya ba gudu domin aljirin shi ne gudu tajirin da mustaqarrin laha a guje take tafiya zalika takaddara al-aziz al-alim to wata kuma shi ma guduwa yake yi wallahu a'lam saboda haka dai mutum ya daina kwatanta abu da hankalinsa irin wata a yamma da asubahi baya ana kuma a ganshi da yamma maganar da take cewa ganin wata a subahi shi ke ana a ganshi da yamma wai in wata mai kwana 30 ne watan zai koyi kwana 2 ba za a ganshi da asuba ba sannan ya fito a yamma in mai kwana 29 ne zai koyi kwana 1 sannan a ganshi da yamma magana ce ta malaman ilimin taurari ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba maganar Malik bace ba Shafi'i bane ba Abu Hanifa bane ba ba ɗaya daga cikin mazabubin nan guda hudu da ya kawo wannan maganar ba za ka ganta ba a halari ko a Mawi ko a Askari ko a Risala ko a Muktasar Khalil ko a cikin Mudawwanatul Kubra ba inda za ka je ka ga wannan ba magana ce ta malaman ilimin tauraro bincikensu ya nuna musu haka kuma wannan bincike ana yi ne ta fuskar a kwatanta kaza da kaza kaza ya faru kila ya faru sau ɗaya a shekara kila ya faru sau biyu kila ya faru sau ɗaya a rayuwa gaba ɗaya bai sake ba mai tuwa ba wannan ba a mayar da shi ya zanto ka'ida ta ibada da take mai tuwa ko wace shekara ba zai yiwu ba lalle duk abin da zai faru ga shekara mu abin da aka yi rafsan mu da hu shi ne al-hilal kawai yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj annabi kuma yace idza ra'aytumuhu fa'tiru wa idza ra'aytumuhu fa'tumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru in kun ganshi ku yi azumi in kun ganshi ku aje duk al-hilal yake magana to al-hilal din da annabi ce in kun ganshi bai ce ba in kun ganshi da sabo ba za ku ganshi da yamma ba in kun ganshi da yamma ba za ku ba wannan maganar gaba daya saboda haka mutane su zunna rutsuwa da irin wannan maganar sai sake wata dabara daban ba wannan ba kamar yadda haram baya zama na cewa kuma dukkan abu dan ba dukkan abu na haram bane ba za ka ce kuma ko aiwatar da shi ko kuma yin amfani da shi ta wata hanya kuma ya zanto haram ta yiwuwa haram ta wata hanya ba bai zama haram ta wata hanya ba yanzu zinari haram ne namiji ya sa yi tufafi na zinari a cikinsa to amma a haram ne ya zanto haram bane ba saboda haka da at-tahrim da an-najasa wannan hukuncin su daban-daban abin da suke cewa kullu najisin haram amma walaysa kullu haramin najis amma ba dukkan haram bane kuma ke zama da dukkan. Saboda haka idan an ce abu kaza haramun ne, ba za ka ce wasa da shi ba, da farko sai a tambaya wannan sai dai a yi magana kan hukuncin wasa umuman ko da mene ne. Ina ba da kasa tambayar da zai fito ne da su sai. Malamin da yake cewa shi dan wata ya fito a yamma, a da safe da zuwa ba za a je ta yamma ba, da aka yi gina wato hukunci kan wanda ya yi ɗaukan azumi, in za a yi sallah ko ba za a yi ba, za a yi gasa sallah. Yanzu abin da ya kamata a wayar masa da kai. Kuskure shi, kuskure kuma kowa na jikinsa, da dai wani kula wani girma. Alhamdulillah.
Dulu kita di sana, di mana 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 di m